الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة لكي ننتكين غرم بوتي أجهر بوتي a wannan yammaci na Asabar, yau 8 ga Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 6 miladiya ta 2017. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin surati Maryam alaiha salam, a gabanin mu shiga karatu kamar yadda muka saba, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyinku. Wani ya rubuto yana tambaya cewa mutum yana iya shiga itikafi akan matsaloli da damuwarsa ta duniya ko ta duniya da ta lahira. To, shi itikafi shi ne mutum ya shiga masallaci ya tsare kansa ba don komai ba, sai don bautar Allah subhanahu wa ta'ala da neman kusanci da shi da neman yardarsa. Wannan shi ne itikafi, ka shiga masallaci ka tsare kanka wani lokaci don neman yardar Allah. Malamai sun yi saɓani, ana itikafi ba azumi ko kuma sai an yi da azumi? Wannan saɓani ne na malamai. Jumhur suna ganin ba a shiga itikafi sai da azumi, wasu suna ganin ana iya shiga itikafi ko da ba da azumi ba. Saboda duk abin da aka ce bautar Allah ce, to ka shige shi da niyyar kana neman yardar Allah ne, kana neman kusanci da shi. Ba wai ka shiga ba ne saboda kawai wata buƙatar ka, kana son ka samu wani abu, bari ka shiga itikafi, in Allah ya baka shikenan za ka fito, ko kuma ba za ka sake shiga ba sai wata buƙatar taka ta taso. Ba a son bawa ya riƙa yi wa Ubangijinsa irin wannan mu'amala. Ai, ba laifi ba ne idan ka shiga ka roƙi buƙatunka. To, don mene ne tun farko za ka ƙudurce wannan niyyar? Ka shiga da niyya mana ta kusanci ga Allah, ta neman yardarsa, wa ridwanu minallahi akbar. Duk wani abin da kake nema bai kai yardar Allah ba. To, in ka shiga kuma ai ba a hana ka buƙaci ka nemi buƙatarka ba, sai kuma duk buƙatunka na duniya ka roƙe su. To, amma don mene ne tun farko za ka kawo wani abu na duniya a zuciyarka don shi za ka yi itikafi? Wannan bai dace bawa ya riƙa Ubangijinsa irin wannan mu'amala ba. Sai kuma wanda yake tambaya game da salatu tasbihi, wanda mun taɓa magana a kanta a wannan majalisin tafsiri suratu Nahl. Saboda haka idan kana son ka ji bayani game da ita, ka nemi tafsiri suratu Nahl wanda muka yi a wannan masallaci. Akwai tambaya da aka yi irin wannan kuma na ansa. Saboda haka ba daidai ba ne mu ta maimaita ansa tambayoyi iri ɗaya. Shi ne amfanin a ɗauka a taskake a cikin abin sauraro, saboda kowane lokaci ka so ka ji ko ka ji ka manta ko baka taɓa ji ba, to sai ka saurara. Saboda haka a je a nemi tafsirin suratul Nahl, ka neme shi daga farko har ƙarshe, tunda da alama baka taɓa jinsa ba. Sai kuma yake tambaya cewa wanda ake bin shi bashin azumi, wato azumin watan Ramadan, har wata shekara ta zo bai biya ba, menene hukuncinsa? Ya yi sakacin da bai dace ba, ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, ya tuba, ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi alkawarin ba zai sake irin wannan ba, ko da nan gaba wani uzuri zai sa shi ya sha azumi. Ba daidai ba ne, akwai azumi a kanka, ka ƙi biya bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ara maka lokaci, ya baka lafiya, ya baka damar ka sha idan kana da uzuri. Amma ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhar, ka biya a wasu kwanakin. To, bai dace ba kuma Allah ya ara maka wasu kwanaki, ya baka cikakkiyar lafiya, sannan ka riƙa wasa da wannan ibadar, ka ƙi biyanta. Wa daynu fa daynullahi ahaqqu bil wafa, ce ai bashin Allah shi yafi cancanta a biya. Saboda idan ka san cewa kai yau da wani zai ci bashinka zaka so da zarar ya samu damar biya ya biya ka, ba zaka so ya ta rike maka bashinka ba. To fadainullahi ahqqu bil wafa, nabi yace bashin Allah shi yafi cancanta a biya. Don haka bashi ne akan ka kaci, don haka yanzu damar ka biya ta yi, ya kamata ka biya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa matlul ghani zulmun, wanda Allah ya wadata shi ya rika taurin bashi zalunci ne. To haka nan kai ma da Allah ya wadata ka da lafiya, kai taurin bashin da Allah yake bin ka wannan zalunci ne. Saboda haka zaka tuba ka nemi istighfari, ana san gaggauta aikin alkhairi. Allah ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard. Saboda haka ana san ka gaggawa ka rika tsere, a rika rigegeniya da kai wajen aikata alkhairi. Fi zalika falyatanafasul mutanafisun, a gurin jumhur wato mafiya yawan malamai, mutumin da ya yi sakaci bai biya bashin azumin da ake binsa ba har wata shekarar, wani azumin ya zo ya riske shi, to a gurin jumhurin malamai zai rama wannan azumin bayan ya gama azumin Ramadan din wanda ya riske shi, zai rama wancan da ake bin shi, sannan kuma kowace rana zai ciyar da mudu daya. Wannan haka jumhur suka faɗa domin ya zama kamar horo ne gare shi. Amma kauli mafi rinjaye babu wani abin da yake wajabta wannan, sai dai idan mutum ya yi haka domin dai ya shi kansa kada ya ƙara, to ba laifi. Saboda in ka tashi rama ka ga duk azumi ɗaya za ka ba da mudu ɗaya sadaka fi sabilillahi don ka ji jiki, gobe za ka sake wato ka yi hakan. Sai wanda yake tambaya cewa mutumin da baya sallama bayan liman ya yi sallama, saboda liman baya dadewa, baya wato bashi dogon tazarar da zai addu'a, to idan liman ya yi sallama shi sai ya ki yin sallama tare da liman sai ya gama addu'o'in da yake bukata ya yi, wannan kuskure ne babba. Nabi yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru wa idza raka'a farka'u, har zuwa ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman ne don a riƙa koyi da shi. Saboda in kana tare da liman, abinda liman ya yi kawai sai za ka bi bayan shi ka yi, shi ne fa idza raka'a farka'u fa idza kabbara fa kabbiru, fa'u ɗin fa'u ta'kib ce, ma'ana yana yi kai ma ka bi bayansa ka yi, haka ake so, wannan ita ce sunna. Saboda haka ba daidai ba ne kana tare da liman, amma idan liman ya yi sallama ka ƙi yin sallama tare da shi bayan kuma shi kake bi sallah, matuƙar sallarka ta ƙare ba kana da wani abin da ya rage za ka ciko ba. Idan akwai wani abin da ya rage maka za ka ciko, sai ka tashi ka ciko abin da ya rage maka, a nan kuma in ka ga dama sai ka yi doguwar addu'ar taka a cikin tahiya gwargwadon yadda kake so. Amma matuƙar dai sallarka kai ma ta ƙare kamar yadda ta liman ta ƙare, to wajibinka ne in yayi sallama kai ma kai sallama tare da shi. Kuskure kake yi wannan zaman da zaka yi ka dau lokaci bayan sallamar liman ka ce wai kai sai kai addu'o'inka, ya nuna ba liman kake bi ba kenan, zaman kanka kake, wannan kuskure ne ba daidai bane. Sai shi kuma wanda yake tambaya mutum ne sai bayan shekara kamar biyar da balagarsa ya nemi ilimi, sai ya fahimci cewa akwai wasu ibadu da yake yi ba daidai ba domin yana yin su ba cikakken tsarki. To ya zai yi da waɗannan ibadoji? Duk abin da baka da ilimi a kansa ka aikata shi kuka aiwatar da shi ba daidai ba, sai daga baya ilimi ya zo maka ka fahimci abin da ka yi a baya ba daidai kai ba, to ba a cewa sai ka rama waɗancan abubuwan da ka yi a baya, Allah ya yafe maka abin da ya wuce, afallahu amma salam, abin da ya riga ya gabata Allah ya yafe maka. Daga lokacin abin ya zama wajibi a kanka ka kiyaye ka kula da shi, idan da wannan ibadar za ta zo maka a daidai lokacin kuma ka sake yin sakaci ka yi ta yadda ka yi ta a baya, to a wannan lokaci kuma ana bin ka wannan ibada ka yi ta ba daidai ba. Amma duk abin da ya riga ya wuce, to ya riga ya wuce kenan, sai ka yi ƙoƙarin gyara gaba. wajibi ba ya zama wajibi akan mutum sai bayan ya san abin wajibi ne akan sa. Saboda haka akwai shartul ilm al-wujub ya tahaqqaqu al-wujub ba'da al-ilm bil-wujub, bayan ka san abin wajibi ne sannan yake zama wajibi akan ka. Kafin ka san wajibi ne bai zama wajibi akan ka ba. Saboda haka lokacin da ka san wajibi sannan yake zama wajibi akan ka. Shi yasa lokacin da mutumin nan al-musik salatihi wanda ya salla a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba, Annabi ya ganshi yace irji' fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma ka sake salla ba kai salla ba. Annabi yace lam tusalli ba kai salla ba. Ya sake komawa yayi ya dawo, Annabi yace irji' fa salli fa innaka lam tusalli, akai haka hasau uku. Yace ya rasulullahi la uhsinu ghayraha fa allimni, banda wannan da kaga nayi ban iya wata ba tafi wannan, don haka a koya mu. Annabi ya koya masa yadda ake salla. To kaga amma Annabi ya ce da shi ba duk waɗanda kai a baya ka ce ka saki su, tare da ya ce da shi yanzu lam tusalli ba kai salla ba, ashe duk wacce kai a baya ba ka yi ta ba. Amma Annabi ya ce da shi ya saki, bai ce da shi ya saki ba, saboda a lokacin shi bai san ba haka ake salla ba, ya zata haka ake salla. Kamar da lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Sahabbai da farko sun zaci cewa ana nufin sai kaga haske gari yayi haske sosai sannan zaka daina ciye-ciyenka. Saboda haka in suka zauna sahur ba sa daina ciye-ciyensu, dan taune-taunen su sai sun ga gari sha, duk kowa da gane komai, abinda naka ya fadi kasa zaka iya tsuguna ka dauka yinka. To shine Annabi ya gaya musu ai ba haka ake nufi ba, ana nufin sawadul bayadul fajr min sawadil layl, ana nufin huduwa al-fajr. To amma azumin da suka yi a baya Annabi ya ce ku je ku rama azumin ku da na baya ba, saboda mai saboda wannan sun yi shi ne a lokacin da suke zaton daidai suke yi. Saboda haka abinda mutum ya riga ya yi yana zaton daidai ya yi, sai daga baya ne ilimi ya zo masa ya fahimci abinda ya yi ba daidai ba, to ba a lazumta masa cewa sai ya sake abubuwan da ya wuce na baya. Sai kuma yake cewa mutum ne ya nemi wasu suka karanta, ya sa ta suka karanta masa Al-Qur'ani suka sauke, sannan kuma wato yana neman aiki ne sai ya sa wasu suka karanta masa Al-Qur'ani suka sauke, kuma aka samu dabba a